Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa masu albarka, ina mana barka da wannan yammaci na ranar Juma'a. Mun shiga daren Asabar wanda shine daren 10 ga watan Zulhijja al-Muharram shekara 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam, wato daren wunin Ashura kenan. Wannan lissafi yayi daidai da 4 ga watan July 2025. Daga wannan cibiya mai albarka, wato cibiyar tunawa da marigayi Sheikh Ja'far Mahmud Adam da ke nan 'yan majalisu a unguwar Dosa a Kaduna. Kamar yadda mai gabatarwa ya ambata, matashiyar wannan tattaunawa ita ce taɓarɓarewar tarbiyya da rashin kunya. Ina mafita game da wannan matsala wadda take ta zama ruwan dare ga mu duniya. A cikin wannan matashiya, ina so zan yi magana akan abubuwa kamar guda haka. Na farko, ma'anar tarbiyya a takaice da kuma muhimmancin ta a cikin rayuwar ɗan adam. Na biyu, batu akan wasu wato magabata cikin marubuta da masana da suka gabatar da tattaunawa akan wannan maudu'i saboda muhimmancinsa. Sannan sai kuma duba zuwa ga dalilai waɗanda suka jawo aka samu taɓarɓarewar tarbiyya. Sannan kuma sai abubuwan da suka haifu sakamakon rashin tarbiyya ɗin. Da kuma a ƙarshe, wato tunani game da meye mafita da kuma wasu shawarwari insha Allah. Abu na farko shine lafazin at-tarbiyya, kamar yadda muka sani, lafazi ne na Larabci wanda asalin shi daga lafazin rabba, wanda ma'anar shi shine abu ya ƙaru, wato zada wa nama wa taqawwur. Wannan shine ma'anar shi a takaice a harshen Larabci. A wurin duk wasu masana da suke nazari akan halayyar ɗan adam ko tarbiyyarsa ko rayuwarsa, duk sanda aka ce tarbiyya, za mu iya cewa abinda ake nufi shine gabaki ɗaya aikin da ake aikatawa na samar da ɗan adam da kuma renansa don ya taso ya zama mutum na gari. A reni jikinsa, a reni hankalinsa, a reni ƙwaƙwalwarsa, a reni tunaninsa da alaƙarsa da sauran mutane. Sannan kuma a reni zuciyarsa da alaƙarta da Ubangiji Mahaliccinsa da sauran abubuwan da ke da alaƙa da rayuwarsa nesa ko kusa. Saboda haka ita tarbiyya reno ko horo ko karantarwa ko bayar da kulawa da ake ma ɗan adam ta shafi dukkanin ɓangarorin rayuwarsa. Saboda daga ciki akwai ƙoƙarin wato sanya masa rayuwa wadda take da tunani madaidaici da kuma sanya masa ilmomi da tunani a cikin zuciyarsa wanda za su gyara tunaninsa, da kuma koya mishi sana'o'i da koya mishi al'adu da ɗabi'u na gari, da kuma ba da muhimmanci wajen koya mishi rubutu da karatu da lissafi da yadda ake fahimtar abubuwa na ilimi, da kuma ba shi abinci da kula da kiwon lafiyarsa da suturarsa, da koya mishi yadda ake mu'amala da sauran mutane da ke kewaye da shi, da kuma koya masa abu mafi muhimmanci shine imani da Allah da kuma yadda ake yin ibada ta bautar Allah a aikace. Waɗannan in muka lura za mu ga suna daga cikin abubuwan da su ne mafiya fitowa fili waɗanda ake sa ran a koya wa mutum a ƙarƙashin yi masa tarbiya. Saboda haka wani aiki ne da ya shafi kusan kowane janibi na rayuwar ɗan adam. Babu shakka al'amarin tarbiya al'amari ne mai muhimmanci a cikin musulunci da kuma al'adar ɗan adam a duk inda yake rayuwa. Shi musulunci ya ba matarbiya muhimmanci kwarai da gaske, domin ita ce hanya da ta samu wa ɗan adam jin daɗin duniya, kuma ta samu mashi da tsira ranar gobe kiyama. Ita ce hanya da ɗan adam zai bi ya tabbatar da matsayin shi na bawan Allah, dan ya bauta wa Ubangiji, sannan ya samu shakhsiyya ta ɗan adam musulmi wacce take da hankali, take da nagarta, ta san mutuncin kanta, ta san mutuncin mutane, wanda kuma ke tafiya akan tafarki madaidaici. Saboda haka ba mu ga a sanadiyar haka Alkur'ani mai girma da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna cike maƙil da bayanai da horaswa da umarni da nuni zuwa ga muhimmancin tarbiyya. Alal misali, Ubangiji madaukakin sarki ya yi umarci mutane a cikin faɗinsa cikin suratul tahrim da yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar, ya ku daukan imani ku kiyaye kanku kuma ku kiyaye iyalanku daga wata wuta, wa quduhan nasu wal hijara, wanda abinda za a saka a gwalata a hurata su ne mutane da duwatsu. A ga wannan umarni ne akan cewa wato mu bai wa kanmu tarbiyya kuma ba wa ƴaƴanmu, saboda mu tsare kanmu mu kuma tsare su daga halaka ranar gobe alkiyama. Allah ka tsare. Hakan nan muka kalli wasaya Luqmanul Hakim, wato abubuwan da Qur'ani ya ambata zantuttukan da Luqmanul Hakim yayi ma ɗansa wasiya tun daga cikin faɗin Allah, wa idh qala Luqmanu liibnihi wa huwa ya'idhu ya bani ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la zulmun adhim. Aga ya faɗa mishi da jan kunnensa da jan hankalinsa akan cewa lalle ya guje wa shirka, saboda shirka babban zalunci. Sannan aka tsallaka ayoyi na gaba inda yake cewa misali ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak, ya kai ɗana ka tsaye da sallah, kai umarni da kyakkyawa kuma ka hana mummuna, sannan kai haƙuri akan abin da zai same ka. Wannan duka Allah madaukakin sarki ya ba mu waɗannan labarai na Luqmanul Hakim don mu ɗauki darussa akan yadda iyaye ya kamata su ba da kulawa wajen tarbiyyar ‘ya’yansu. Farko su koya musu wato bin Allah da tsarkake shi daga shirka da bauta musu shi kaɗai, sannan su koya musu sauran abubuwan da shari'a ta umarce su, kamar tsayi da sallah, kamar umarni da kyakkyawa da hani da mummuna, kamar haƙuri da sauransu. Haka za mu ga cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance kamar yadda ya ambata, ya ce ana da'awatu abi Ibrahim, ni sakamakon addu'ar mahaifina ne Ibrahimu alaihi salam. To a cikin addu'ar da Ibrahimu alaihi salam ya yi, wanda ita ce Allah ya karɓa ya aiko a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kamar yadda ke suratul baqara za mu ji yana cewa rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa yuzakkihim, yace ya Allah ina roƙonka waɗannan mutane na Makka ka aiko musu da manzo daga cikinsu wanda zai zo yana karanta musu ayoyinka, yana sanar da su alkur'ani da sunna, wa yuzakkihim kuma yana tace ɗabi'unsu, yana musu tarbiyya, wato tun daga cikin asalin manufofin da a sanadiyarsu Allah madaukakin sarki ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a sakamakon addu'ar annabi Ibrahim alaihi salam. Daga ciki akwai magana akan tazkiya din, wa yuzakkihim ya musu ya tace ɗabi'unsu. Saboda haka Allah madaukakin sarki yake cewa a wani waje huwal ladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Allah ya ce shine ya aiko wada wadannan mutane da ba sa rubutu ba sa karanta magana rubutacciya, Allah shi ya aiko musu da manzo daga cikin su yana karanta musu ayoyin Allah kuma yana tsarkake musu rayuwar su, yana tsarkake musu halayen su, sannan yana koya musu alqur'ani da sunna sakamakon sun kasance a da suna cikin bata mabayyaniya. In muka sake kallon suratu Yusuf a dunkule, sura ce wacce take dauke da labarin annabi Yusufa da ƴan uwansa da mahaifinsa da irin abubuwan da ya fuskanta na jarabawar rayuwa da kuma nasarar da Allah ya bashi a ƙarshe, abinda ke cikinta na darussa da ababen lura da abubuwan ɗaukar izina game da tarbiyyar yara, game da haƙuri, game da tawakkali akan Allah maɗaukakin sarki. Za mu ga cewa lallai ita ma sura muhimmiyar wato dandamali ne na bincike game da tarbiyya. Shi sa Allah a cikinta yake cewa laqad kana fi yusufa wa ikhwatihi ayatun lis-sa'ili, lallai akwai abubuwan ɗaukan izina ga masu tambaya game da suratu Yusufa, abinda ke cikinta na kissar annabi Yusuf alaihi salam da shi da ƴan uwansa. Haka za mu ga cewa alqur'ani ya nuna mana cewa su ƴaƴa ana kallon su a matsayin wata kyauta ne kuma wata amana da Allah ya bayar. Allah madaukakin sarki ya ce ya habu liman yasha'u inatha wa ya habu liman yasha'u dhukur aw zawjuhum dhukranan wa inatha. Allah ya ce yana ba da kyautar ƴaƴa mata ga wanda ya so, ya ba da kyautar ƴaƴa maza ga wanda ya so, wasu kuma ya cakuɗa musu mazan da matan duka gaba ɗaya. Wa yaj'alu man yasha'u aqima, wasu kuma ya basu haka nan ba su haihuwa. Kaga Allah madaukakin sarki yana cewa ƴaƴa wato wata kyauta ce daga Allah, kuma Allah ya baka kyauta ya kuma tsara ga yadda yake so ka gudanar da kyautar. Muna ganin waɗannan ayoyin sun isa su buga mana misali ko su ba mu haske zuwa ga cewa lallai alqur'ani mai girma ya ba da muhimmanci game da al'amarin tarbiyyar ƴaƴa. Idan muka koma cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, za mu samu su wasu adabiyya a ciki da suke nuni zuwa ga muhimmancin tarbiyya da koyar da salo ko dabarun tarbiyya da kuma misalin a aikace inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake koyar da tarbiyya ga yara da suke kewaye da shi. Alal misali, akwai hadisi wanda Imam Abu Dawud ya rawaito, an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa muru auladakum bis-salati wa huwa abna'u sab'in wadribuhum alaiha wa hum abna'u ashr, cewa ku fara koya wa ƴaƴanku sallah tun suna shekara 7, idan sun kai shekara 10 ba su yi sallah ba a horar da su har in ta kama a dake su ana iya a dake su. Kaga wannan tarbiyya ce ruhiyya, wato tarbiyya wajen koya ma yara dangantakar su da Ubangijin su madaukakin sarki. Hakanan a cikin hadithin Imam Muslim wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga wani cikin ƴaƴan Ummu Salama da ke zaune a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo cin abinci, sai ya kai hannun hagu kuma bai yi bismillah ba, sai Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya sa hannu sai ya rike hannun wannan yaro ya ce mishi ya gulam ya kai yaro sammillah, in zaka ci abinci ka ce bismillah wa kullin ma yalika, kuma ka ci abin da ke gabanka, wa kul bi yaminika, kuma ka ci da damanka. Aga aikace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada kulawa wajen tarbiyyar yara. Hakanan akwai hadisin nan na cikin Bukhari da Muslim daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda, da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, al-imamu ra'in, haka har ya kai ga zuwa ga war rajulu ra'in fi ahli baiti wal mar'atu ra'iyatun fi ahli baitiha. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake dukkaninku Allah ya baku kiwo ne na waɗanda ke karkashin ku, shugaba an bashi kiwon na ƙasa shi kuma za a tambaye shi, mai gida an bashi kiwon iyalan gidan shi da matan shi da ƴaƴan shi da sauransu, kuma Allah zai tambaye shi, shine amana din da Allah ya bayar. Hakanan kuma ita kanta uwar gida ita ma amana ce Allah ya bata na mai gidan da ƴaƴan gidan da sauran mutanen gidan, kuma Allah zai tambaye ta game da su. a cikin hadisin Imam Muslim har ila yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ala jariyatayn wanda zai dauki dawainiyar yara ƴan mata guda biyu hatta balagata har suka girma suka zama manyan budurai kuma ya auren da su lami lafiya ba su lalace ba ba su kama mummunar hanya ba ya iya cin nasara wajen yi musu tarbiyya tun daga haihuwar su har girman su har auren su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni da shi za mu shiga aljanna kafara da kafara wanda yana nuna girman ladan tarbiyyar iyama ce musamman wataƙila saboda abin da ke cikin haka na wahalhalu da hidindimu da kuma sauƙin a samu matsala a cikin tarbiyyarta wanda duk ya iya yin wannan tarbiyyar da uwar da uban duka za su samu wannan ladan insha Allah kaga ne yana mana muhimmancin kulawa da tarbiyyar iyamansu bil akhas sannan kuma mafhumul mukhalafa na nuna cewa kenan wanda yake da iyamaci sai yin sakaci da tarbiyyarta har ta lalace to babu tabbacin zai shiga aljanna in ta halaka za su halaka tare ne Allah ka tsare haka nan a cikin riwaya Imam Abu Dawud har ila yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa i'dilu baina auladikum ku dinga adalci tsakankanin ƴaƴanku wajen nuna musu soyayya wajen kulawa da su wajen yi musu kyaututtuka da sauransu a cikin dogon hadisin wato Al-Nu'man ibn Bashir wanda ya zo ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ya zama shaida wato yayi ma wasu cikin yayin shi wata babbar kyauta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce shin dukkanin ƴaƴanka ne ka ba su wannan kyaututtukan ya ce a'a sai annabi ya ce inni la ashhadu ala batin ni bana zama shaida akan barna wannan yana muhimmancin cewa a cikin tarbiyya akwai adalci tsakankanin ƴaƴa wajen sutura wajen abinci wajen wurin kwana da sauran mu'amaloli ha ila yau a cikin sunan Abi Dawud manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza da'a ar-rajulu li waladihi hasanan fastajaba lahu fa inna Allah azza wa jalla yaqulu kad ujib kad ajabtu laka du'aaka waballagtuka umniyataka fa ahsin ila waladika idan mutum yana addu'a yana yi ma ƴaƴan shi addu'a ta gari sai Allah madaukin sarki ya ma mala'iku shaida cewa ku shaida na amsa addu'ar wannan bawan Allah da yake akan ƴaƴan shi addu'a ta gari kuma zan cika masa burinsa akan ƴaƴansa su zama mutanen kirki shi kuma ina horon shi da ya ci gaba da kyautata musu don su zama mutanen kirki ne waɗannan hadisan da ire-irensu suna nan da yawa a cikin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suna yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada muhimmanci ƙwarai game da al'amarin tarbiyyar ƴaƴa da kula da su da ainihin wato ba su muhimmanci da koya musu addini da koya musu halaye nagari da tausaya musu da kuma sanya su akan kyakkyawan gwadaban addini da rayuwa har ma a cikin wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa laysa minna man lam ya'rif haqqa kabirina wa lam yarham saghirana wanda duk baya mutunta babba a cikin mu ba kuma ya tausaya wa kankani a cikin mu nabi sallallahu alaihi wasallam yake to wannan baya cikin tawaga al'umma to haka al'amarin ya kasance a cikin shari'ar musulunci a cikin tafarkin magabata a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da waɗannan ayoyi da waɗannan hadisai da ire-irensu ake aiki a koda yaushe da haka zamu ga cewa wato aka ɗauki al'amarin tarbiyya ɗin nan gadan-gadan ba ji ba gani ya zama shi ne aiki mafi muhimmanci da iyaye suke da zarar mutane sun fara haifan ƴaƴa sai su ɗauka ba su da wani responsibility fiye da shi kanshi parenting ɗin kula da ƴaƴan shi ne aikinsu na farko kuma cin nasarar ƴaƴansu ga mutanen kirki shine alamar cewa waɗannan iyaye sun ci nasarar rayuwarsu abinda ke ba iyaye satisfaction a rayuwa abinda ke sa su ji cewa to alhamdulillahi a wannan rayuwar lallai mun gama da aikin da ke kanmu muna jiran ne kawai mu mutu minhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir to babu kamar su ga cewa ƴaƴansu sun taso sun zama mutanen kirki sun zama abun qurratu aini wanda idan suna yin sanyi idan sun gansu sun iya karatun alqur'ani watakila ma sun haddace shi suna yin addini suna sallah sun san darajar na gaba da su suna da sana'o'i ko suna da aikin ko sun yi karatun boko wato ne sun zama mutane nagari a cikin al'umma sun zama matasa abin sha'awa mazan su ne ko matan su kowa yana sha'awar cewa kai ƴaƴan wane tabarakallah masha Allah da a haka ake to ana nan sai abubuwa suka fara da kirkicewa abubuwa suka fara daukan wani sabon salo abubuwa suka fara zuwa da ababen mamaki da ababen takaici da ababe na Allah wadare da ababen da ma za a shiga daka ai kuka ƴaƴa suka zama wato wata musiba mai zaman kanta ga iyayensu da al'umma da sauran mutane so daga nan ne fa aka fara samun wannan tatabirza ta tabarbarewa tarbiya da kuma yaduwar rashin kunya da haka zamu ga cewa malamai da yawa a cikin kasashenmu na nan kasar Hausa sun ta yin maganganu da rubuce-rubuce da wa'azozi don kokarin dakile wannan fitina an ta yin tarurruka an yi rubuce-rubuce an yi tambayoyi an yi programs a gidajen TV da radio da yanzu a social media da YouTube da makamantansu an shirya tarurruka na ƙara wa juna sani tarurruka na masana duk don a samu alalubo bakin zare wai me ya haifar da wannan gurɓacewa tarbiyyar da muka samu kanmu kuma ta ina za mu fita daga wannan gurɓacewa wasu gwamnatoci sun yi wasu programs ko sun ɗauki wasu matakai ko sun kafa wasu hukumomi da sauransu a ɗan binciken da na yi game da wannan takarda da na so in gabatar ko nake gabatarwa na ƙoƙarin lalubo ma wasu daga cikin adabiyat wato wasu dirasat sabika da aka yi a kan wannan wato matashiya sai na ga cewa lallai suna da yawa ƙwarai da gaske da gaskiya abin da lura a nan ƙasar tamu akwai shaharar karantar da littattafai da suke magana a kan tarbiyya musamman littafin al-imam ibn al-qayyim rahmatullahi alayhi tuhfatul mawdud bi ahkam al-mawlud wanda ibn al-qayyim asali yayi littafin ne dan yayi tukuici ga diyarsa da ya mata aure da ta haihu sai ya aika mata da wannan littafin wanda yake dauke da dukkan sirrori da bayanai da ka'idojin tarbiyyar yaro tun daga haifar shi har balagarsa to littafin zamu lura cewa ya shahara a cikin mutane ana karantar da shi saboda muhimmancin da aka bawa karantar da tarbiyya hakanan littafin kaifa nurabbi auladana na malam Jamilu Muhammad Zainu rahmatullahi alayhi shi ma ya shahara ana karantar da shi a makarantu da islamiyu da makarantun matan aure da ire-irensu daga baya-bayan nan akwai wani littafi na wani malami mutumin kasar Masar Abdullahi Nasir Al-Hulwan wanda asalin shi thesis ne da ya yi na babban digiri dinsa a kan tarbiyya shi ma tarbiyatul aulad fil islam littafi ne kusan mujalladi biyu duk da girman shi zaka ga saboda yadda aka ba wa al'amarin karanta da tarbiyya muhimmanci haka ake ɗauko shi a majalisi musamman na matan aure ko na iyayenmu mata a yi ta karantawa ana fassarawa ana musu bayani da wasu littafai ire-iren waɗannan waɗanda aka yi ta karantawa a kwana-kwanan nan ma na ga wani rubutu na wani littafi wanda a Sheikh Yusuf Sambo Rigacikun hafizahullahu ya rubuta ya sa mai suna ahmiyatu tarbiyatul abna'i fil kitabi was sunna wa ala dawi manhaji salafina salih Allah ya saka mishi alkhairi ni ya bada kyautan kofin littafin musamman an kai min hazariya sannan naga wato wasu kasusuwa wanda Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa na Kano ya yi wata silsila ta kasusuwa suna na akan YouTube da wannan taken tabarbarewa tarbiyya wanda cike tattauna akan haka haka malamina malam Muhammad Awwal Adam Albani Zaria rahmatullahi alaihi shi ma yana da wasu kasusuwa jeren giya da yayi masu taken wato tabarbarewa tarbiyya na ga haka ma har ila yau daga malam Lawan Trayon na Kano wato dai malamai da yawa sun yi waɗannan ƙoƙarin sannan in ka koma rubutu na text a jaridu da wasu tukullumomi na bayanai da wasu dirasat wanda suke academics suna nan da yawa birjik dukansu wasu attempts wasu ƙoƙari na ganin cewa ta ina za a kamo bakin zaren abin da yake faruwa na lalacewar matasan mu da tarbarewar tarbiyar su kuma yaya za a yi a dace wannan barna a koma da su kan tafarki madaidaici domin yana da hadari kwarai a samu al'umma ya zama cewa matasan ta suna cikin hali irin wannan duk sanda kake so ka kalli kai predicting kai hasashen meye mustakabalin wata al'umma to ka kalli matasan ta wanda suke shekara 18 zuwa da 5 zuwa 30 har zuwa 40 idan ya zama da cewa mafi yawan su suna kan tafarki madaidaici na rayuwa da addini da mutunci da sana'a da ilimi da sanin ya kamata da girmama na gaba to asarin cewa wannan al'umma insha Allah tana da mustakabali mai kyau kuma a cikin su ne za a yi shugabanni a cikin su za a yi limamai a cikin su za a yi malamai a cikin su za a yi ƴan siyasa da manyan jami'an gwamnati da manyan jami'an soja da alƙalai da lauyoyi da ƴan sanda da likitoci da duk wani mutum mai fada aji a cikin al'umma da cin matashi kuma za su shude waɗannan matasa su kuma su girma su maye gurbin su to idan ya zama matasan nan suna da hali na gari to ana sa ran a yi dattawa na gari kenan idan kuka ga al'umma matasan ta ƴan shaye-shaye da ƴan kwacen waya da ƴan fashi da makami da ƴan zaman banza da ƴan luwaɗi da ƴan zinace-zinace da ƴan ɗaukan magana da ƴan raina manya da ƴan ire-iren waɗannan ɗabi'u munana to babu shakka wannan al'umma a tausaya mata cewa ba ta da mustakabali mai kyau saboda haka za mu ga muhimmancin wato kula da tarbiyya ashe abu ne wanda yake ba ƙanƙani ba to idan muka tsallaka zuwa menene asbabu dalilai ko dawa'i wanda suka jawo wannan alfasad al-akhlaqi wa tarbiyya ya akai muka kai ga wannan tarbar da muke ciki akwai abubuwa da yawa da manazarta suka ambata ta hanyar wato hada data hada bayanai da kuma ta hanyar observations da suka yi da hanyar interviews ko tattaunawa da kuma wasu kuma partner experiences abinda su suka gani ko suka rayu a ciki domin galibin marubutan da suka yi rubuce-rubucen da aka ga malamai ne shugabanni ne limamai dattawa jagorori da makamantansu to da ka zama ambaci wasu daga ciki kuma na tabbata a nan akwai mutane masu ilimi masu zurfin tunani wanda suka daɗe a rayuwa wanda suka girme mu suka fi mu ilimi suka fi mu sanin wannan abubuwan da muke ambata za su iya yi mana gyara inda muka yi kuskure za su iya kuma ƙara mana haske da ƙwarin gwiwa inda muka dace abu mafi girma da ake tuhuma a matsayin shi ne sababi mafi girma na ɓacin tarbiyya shi ne sakacin iyaye dukkanin mu nan iyaye ne galibi to mu iyaye ɗin nan mu ne abin tuhuma na farko game da lalacewar ƴaƴa domin duk wani yaro ana haifan shi ne into a family ba a haifan shi kawai ya zama bai dangantu zuwa ga wani family saboda ka family ko mun kankanta sa ko da a ce uwa da uba ne kawai shi ne ɗan fari ko shi ne ɗansu kaɗai to an dai haife shi ya zo cikinsu kuma su Allah ya ɗora mas'uliya ta farko na ainihin wato su kula da shi duk wani wanda ba su ba taya su yake in ya yi zama mutumin kirki idan an tashi ya ba mushi su ake fara ambata da za a ga wani yaron kirki za a ce Allah ya ji kan iyayenka kan iyayenka su yi ƙoƙari ba za a tuna da malaman makaranta da jami'an gwamnati da hukumomi duk ba wanda ya tuna da su mutum na farko da za a ambata shi ne iyaye haka ne in yaro ya lalace waɗanda za a fara tuhuma cewa ko dai ba su yi aikinsu ba su ne iyaye saboda haka mas'uliyar da ke kan iyaye mai girma ce kwarai da gaske to an samu yanayi wanda iyaye da dama ko dai saboda abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa a ƙarshen duniya za a wayi gari ƴaƴa su fi ƙarfin iyayensu kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da gaske alamun tashar kiyama an tare da al'amatu rabbata wasu malamai suna fassara haka kan cewa iyaye za su dinga jin tsoron ƴaƴa to yanzu ana wannan zamanin akwai iyaye da dama da ba sa iya tankawa ƴaƴansu suna jin tsoron su ba a so su yi kuka ba a so su ji haushi ana jin tsoron su sai abinda suka ga dama suke to akwai wannan akwai iyayen da kuma ba wai tsoron yaran suke ba amma ba su da lokacin yaro suna da businesses dinsu, suna da commitments dinsu da yafi karfin lokacinsu, saboda ba sa komawa ta kan ƴaƴan, sun ba ƴaƴan su yi ta kansu, su ma su yi ta kansu, kowa ya san yadda zai yi da kansa, babu damuwarsu akan al'amarin yara, saboda kula da dukiyarsu ko yanayin aikinsu ko yanayin sana'arsu ko tafiye-tafiye ko kuma broken homes, wato ba sa tare da iyaye mata waɗanda suke su ne uwayen ƴaƴan an rabu ko wani abu makamancin haka, ko kuma maraici ma wanda shi kuma ƙaddara ce daga Allah. Baya ga iyaye, akwai kuma sauran wanda suke stakeholders cikin mutane wajen tarbiyyar ƴaƴa, su ma suna da nasu sakacin. Daga cikinsu akwai hukuma, gwamnati. Gwamnati ba ta ba da wani muhimmanci game da kula da yara, ba ta ɗauka cewa yara ɗin nan human resources ne na mustaqbalin al'ummar, ta fi damuwa da abin da ya shafi wani abu da aka samu na interest ɗinta, kamar irin interest ɗin ƙungiyoyi da ake cema NGOs, international organizations, masu kawo gudunmuwa ko wani abu da za su zo su yi na wani program na kiwon lafiya ko wani abu. To irin wannan komin haɗarinsa za ga shigon ta kula da shi, shi take kulawa da shi, idan UNESCO ko ISESCO ko wacece ko wacece sun kawo wani magani ko wani program na yara, to wannan za ga an ba shi muhimmanci, saboda akwai monetary gain da jami'an gwamnati suke samu a ciki, amma ba wai don maslaha al'umma ba. Saboda gwamnati tana da sakaci kwarai wajen yin dokoki ko kuma aiwatar da dokoki wanda za su kula wajen ba da tarbiyyar mutane. Yadda za ka ga watakila a wasu ƙasashe kamar ƙasashen Turawa har abin ya yi yawa, kula da yara da ake yi a hukumance har ya yi yawa, har an ƙwace ma iyaye ma wato darajarsu da ƙarfinsu. Haka nan makarantu da malaman makarantu da masu makarantu su ma sun taimaka maimakon an kai musu ƴaƴa su musu tarbiyya, sun taimaka wajen zata musu tarbiyya, wajen salon karantarwa, wajen irin halayyar da suke koya ma yara, ko irin mu'amalar da suke da su, ko irin cakuɗa su da ake a aji maza da mata, ko kuma wajen content ɗin abin da ake koya musu, content ɗin curriculum ɗin, wanda za ka ga har ana koya ma yara abin da ke da alaƙa da alaƙar jinsi, ko ana koya musu wani abu da ke da alaƙa da LGBTQ ake ce mishi ko menene da sauransu, kaga wanda yana taimakawa wajen wato lalata tarbiyyar yara. Abu na gaba wanda shi ma muhimmin dalili ne da ke kawo tangarɗa wajen tarbiyya, akwai talauci. Talauci da ya yi yawa a cikin al'ummarmu ya taimaka sosai, ya sa wasu iyaye suna ji suna gani mas'uliyarsu ta fi ƙarfinsu. Duk sanda zama mutum ba yi da wurin da zai ba yayan shi su kwanta, ko bai da isasshen abincin da zai ba su su ci, ko bai da lokaci saboda tsananin wato talauci da ya ɗauke hankalinsa wajen neman na tuwo ko neman na abinci, bai iya kai yaran shi makaranta su yi karatu na boko ko islamiyya, ko kuma bai iya biya musu kuɗin makaranta da haka an koro su ya kasa kaza ya kasa kaza, to dole su kubuce mishi. Domin hatta matan aure idan ka kasa ciyar da ita za ka kuka rasa yadda za ka yi da ita ne, kamar yadda Allah ya ce bima anfaqu min amwalihim, sai in kana ciyarwa, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa' bima fadallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim, idan mutum zai ciyar da matar shi ba zai yi mata wani iko ba, to balan sana ƴaƴa. To aka wayi gari akwai iyayen da ba su sani ina yayin su suke kwana, saboda ba su da wanda su ba su kwana. Mutum ne daga shi sai matar shi a ɗaki guda, sauran ƴaƴan kuma in dare ya kai a ce su nemi da su kwanta, wasu su kwana a kan titi, wasu kuma akwai a garuruwan da ake da gidan kwana, wanda in dare yayi kamar yanzu za a ba kowane yaro naira 50 ya tafi wani gida a unguwa, gidan wata tsohuwa ya je kwana. Akwai inda ake haka sun garuruwan, sannan gari ya waye mutum bai da abin da ya bayan shi na sani, sannan yau wanda ba su san za su je makaranta ko ba za su je ba, bayan karfe uku ko hudu ba su san islamiyya da za su je ba, saboda haka ba su dinga yau kansa tunani, daga nan sai su lalace su bi bariki. Saboda haka talauci da ya zama ya mamaye mutane ya taimaka sosai wajen ainihin wato samar da bala'i a cikin mu. Akwai yara da dama da ake kawo su almajiranci da suna an kawo su karatun allo, amma sai su zama masu yawon barace-barace. In kana tira da su za ka tara galibi ‘ya’ya ne daga gidaje waɗanda talauci ya musu yawa, daga alƙaryu ko ƙauyuka, amma sai ya zama da cewa asalin dalilin da ya sa aka san su baro gida saboda babu abin da za a taimaka musu rayuwarsu da kyau. To abin mamaki yadda talauci ke kawo wannan matsala, haka nan arziki ma yana kawo ta. Arziki ma yana iya taimakawa don tarbiyya da lalaci, saboda masu wadata su kuma sun sauƙaƙa ma yaransu samun wasu damammaki wanda sun fi ƙarfin yaro. Ce yaro ne ƙarami ɗan shekara 8-10 amma yana da iPad, yana da internet, yana da direban shi da ke kai shi anguwa da sanda ya ga dama, yana da ATM a hannunsu wanda akwai kuɗi a ciki, yana da waya iPhone ko tana da waya iPhone. Kaga wannan su kuma wadata ta zama musu mushkila. Saboda haka sai ya zamana cewa zai iya duk abin da ya ga dama, zai iya duk mu'amalar da yake so ya yi ba tare da ana vetting ɗin me yake yi ba. Allah ya kyauta. Abu na gaba, akwai kafafen yaɗa labarai. A nan ni na zaɓi kalmar kafafen yaɗa labarai don ya zama wato encompassing, ya sa komai a cikinsa. Ba zan ce kawai social media ba, domin kafafen yaɗa labarai dama can akwai su. Wannan social media ko digital media wani ci gaba ne da ya zo a cikin kafafen yaɗa labarai. To kafafen yaɗa labarai sun birkice daga abin da aka sani na function ɗinsu a society. Kafafen yaɗa labarai suna da aikinsu a cikin al'umma, wayar da kan al'umma, ilmantarwa, watakila da nishaɗantarwa kamar da suke ci. Amma wannan yanzu hatta traditional media ta tashi daga kan wannan tarbar, wato hatta gidajen radio da gidajen talabijin da jaridu su ma saboda suna so su samu survival, su yi surviving a cikin wannan rayuwar, su ma sun saki ethics, ka'idoji da dokoki da aka sani, su ma sun yi watsi da su, su ma sun biye ma abinda zamani ya bude shi. Da haka za ka ga gidajen radio da TV da jaridu su ma kowanne yanzu ya da platform a social media, kuma ya koma duka activity ɗinsa a nan yake. Kuma a cikin social media ɗin nan ba dole ya yi abin shi yadda ake yi da a gidajen yaɗa labarai na gargajiya, a ce komai sai edita ya gani, komai sai an tantance, komai kuma sai an yi la'akari da mai amfani ne sannan a yaɗa shi, mara amfani ne ba za a yaɗa shi ba. Su ma abin da suke nema yawan mabiya, ya za a yi su dinga ba da labari wanda zai ja hankalin mutane. Ina fata kuma na lura. To wannan gidajen fa jaridu ma kenan. Ina kuma ga zamanin da muka zo wanda ya zama kowa ma ɗan jarida ne, kowa ma editor ne, kowa producer ne, kowa zai iya yin komai inda yana da wayarsa, yana da datarsa. Saboda haka wannan abubuwan kuma ana watsa su cikin al'umma, suna tafiya ko'ina babu wani kulawa ko muraƙaba. Al'amarin social media a matsayin shi na matsala mai zaman kanta a cikin al'umma bai kamata zo a cikin wani tabin ba, zaman kanta take wanda ya kamata a yi kamar sati ana tattaunawa, masana suna magana a kanta. Kusan komai na rayuwarmu yanzu yana da alaƙa da wannan dandamali na social media. To shi ma ya taimaka wajen ƙara lalata tarbiyyar matasan da irin abubuwan da suke gani, kamar yadda traditional media ta taimaka tun kafin wannan. Domin traditional media ita ta haifar da samuwar wasu ayyukan ta'addanci da ayyukan rashin kunya tun kafin zuwa social media. Akwai bincike da aka yi akan wato yadda fina-finai na action films, fina-finai waɗanda ake yin kisa, a yi harbi, a buga bom, a yi faɗa, yadda suka taimaka wajen rage wato emotions ɗin mutane, wajen idan mutum ya ga jini ko ya ga gawa ko ya ga an yi kisa ya kamata ya ji tsoro, ya firgita, wani ya kasa bacci. Amma saboda kullum muna kallon su a cikin action films mun daina damuwa ko mun gani. To daga nan kuma sai aka samu masu gwadawa ma bari su. Tun daga yara zaka gani a gida, yaran da ke yawan kallon action film ko cartoon, wata zaka kawai zaka ya samu kanwashi kawai ya taɗe ta, yana gwadawa a kanta. To daga nan ne aka haifar da wannan. Kamar yadda fina-finan India da ake kalla na soyayya su suka haifar da mafi yawan labaran da ake fina-finan Hausa da su. Kamar kawai wani juyewa ne zuwa Hausa daga Indiyanci. To kaga kenan tun kafin social media, traditional media ta taimaka ita ma wajen lalata tarbiya. To ana nan ana kukan targade sai kuma ga karaya. Wannan wanda kaga babu sensu, babu editing, babu komai. Kuma yana tafiya ne kawai gurgurdan neman duniya kawai. Allah ya kyauta. Abu na gaba sai kuma kwaikwayon Turawa. Mun dauki Turawa yanzu a matsayin wasu ababan kwaikwayo. Halayyarsu da ɗabi'arsu da al'adunsu da tunaninsu da komai nasu yana ba mu sha'awa. Kuma duk wanda yake kwaikwayonsu shi ake gani kamar ya fahimci rayuwa. Wanda kuma yake adawa da abubuwan da suke yi ganin shi ake wani mai tsaurin addini ko wanda bai fahimci rayuwa ba, saboda haka afa yi gani kowa kallon su yake. Yanzu dai kalli irin bukukuwan da ake yi na aure a ƙasarmu. Yar musulmi da riga irin ta Kirista samanta babu komai, kuma ta zuta tsaya da ita da angonta ko mijinta ko saurayin da ta aura a gaban iyaye da kakanni da limamai da kowa suna rawa, wani ma har suna sumbantar junansu. Abinda da ba a taɓa gani ba, ba wanda ya taɓa ganin maman shi ta riƙe hannun baban shi, ba wanda ya taɓa gani. Amma su kuma yanzu za a yi wannan ɗin, kuma har a haska shi a duniya kowa ya gani. Ana ganin saboda Turawa suna yi. Wasu suna ganin cewa yawan al'umma ma ya zama matsala. Amma ni ina da reservation ina akan wannan. Ni ba na ganin yawa kadai ya zama dalili, sai dai dan ba iya managing yawan ba. Don ba mu kadai muke da yawa ba, akwai al'ummi da dama da suke da yawa kuma sun iya managing rayuwarsu. Amma wasu marubuta sun rubuta haka. Sannan akwai kuma tasirin wato wuri, irin mutanen da kake rayuwa a cikinsu, ko irin abokai, ko ƴan ajinsu, ko sa'anni, duk suna da tasiri wajen lalata rayuwa. Sannan akwai kuma wato al'aulama, shine globalization. Al'umma da tawayi gari ake so, dole kowa sai ya yi aiki da doka iri ɗaya. Turawa wanda suke riƙe da duniya a yanzu suna ganin cewa dole ne su ba da dokoki bai ɗaya, shine ma'anar globalization, new world order da suke cewa. Wato shi za su ke so sai sun halasta, sai sun tirsasa mana halasta waɗannan abubuwan da ake ce mai LGBTQ. Duk da mu al'adarmu da addininmu bai yadda ba, su kuma al'adarsu ta yadda, sun ce can su yi al'adarsu. Amma mai sabar ce dole sai an yi irin nasu, saboda ana rayuwa ne a wata duniya da ta zama kamar gari guda ɗaya, kuma ana so a sa mata dokoki na bai ɗaya. Sannan akwai kuma cakuɗeɗeniyar maza da mata a bisa tsari wanda ya saɓa wa shari'a, wanda ina jin yanzu in banda a cikin masallatai babu inda ya rage ake samun tsafta wajen wannan cakuɗeɗeniyar. Ko ina ka je za ka ga cewa a haɗaki masallaci ne kaɗai inda ya rage a wasu wuraren shi ba, ko inda ya rage ake kiyaye dokokin musulunci game da cakuɗeɗeniyar maza da mata. Al-Imam Ibn al-Qayyim a cikin littafin At-Turuqul Hukumiyya yana yin wata magana cewa duk inda gwamnati ta bari mutane suna cakuɗeɗeniya maza da mata, to ta san abin da ta gaya wa Allah game da abin da biyo baya na laifuffuka da saɓa wa Allah, kamar yadda muke gani yanzu. Yan uwa masu albarka, waɗannan suna daga cikin abin da malamai manazarta suka ambata cikin sabubban da suka kawo yaɗuwar rashin kunya da rashin tarbiyya da rashin sanin ya kamata a cikin wannan al'umma. Abinda ne kawai shi ne rairayowa kawai. To waɗannan sabubba sun haifar da wasu sakamako masu yawa. Daga cikin sakamakon da suka haifar akwai ilhadi, wato ridda. Sun kawo yaɗuwar ridda a cikin yara. Yara da yawa yanzu a cikin al'ummar musulmi, al'ummar Hausa Fulani, al'ummar arewacin Najeriya da sauransu, sai ka ji yaro ɗan shekara 15, 16, 17 sai ce shi ya daina sallah saboda ya cakuɗa da Turawa, ko ya karanta ko ya kalli wasu videos na irin waɗannan wanda suke cewa ba Allah. Sannan akwai kuma yaɗuwar laifuffuka wanda suke da alaƙa da talauci. Akwai laifuffuka waɗanda galibinsu talauci ke kawo su. Duk wanda zai irin wannan laifin da an tambaye shi da ce talauci, irin ƙananan sace-sace, ƴan zinace-zinacen da yara mata suke don a ba su kuɗi, kawalci,
irin masu jari bola din da suke yawo suna bantaran karfe din da suka ganshi barace barace mutum yana bara amma da zaran yaga jigari jigari yayi sata irin waɗannan laifukan da galibi duk wanda yayi irin laifin da za a kama shi uzurin shi shine yana jin yunwa ko yana da talauci duk da ba uzuri ne karɓi ba a gun mutane to amma dai zaka ga galibi laifukan suna da alaka da ana ci musu jara'im zati sila bil faqr ako kuma haifo laifuka wanda su kuma suke da alaka da kaushin hali da bacin rai wanda suke zama reactionist laifuka su ne irin ta'addanci kisa fashi da makani zanga-zanga ta da zaune tsaye wanda galibin masu yin su saboda suna jin haushin mutane ne saboda a cikin al'umma suna ganin an zalunce su an hana su dama da ta kamata ya kamata a ce su ma kamar sauran mutane sun samu abin da ya kamata su samu saboda ka za ka ji masu wani laifukan su kuma suna nuna ma mutane da sun da su yi bayani ko a gaban hukuma ne cewa suna ɗaukar fansa ne galibin su kuɗi daga broken homes ko mutane waɗanda aka cutar da su suna yara ko waɗanda suka fuskanci zalunci irin wannan ko makamancinsa da sauransu sannan kuma aka samu wato rikirkicewar wato social order shine a zaman anguwa da zaman gari da zaman ko'ina an san akwai mutane magabata shuwagabanni masu faɗa a ji dattawa malamai iyaye wanda a ka'ida kowa a cikinsu ya isa ya magana a ji ya isa ya tsawatar a bari sai aka yi gari sai a zo anguwa gaba ɗaya a rasa wanda ya tsawatar wa kowa mai tsawatarwa yana jin tsoron ma yayi magana so dan yayi magana za a ci mutuncinsa san zaka ji yaran ma suna cika baki suna cewa ba wanda ya isa suna zagi cewa ba wanda ya isa to kaga mun waye gari kenan ba mu da social order a cikin rayuwarmu har ila yau kuma aka samu bayyanan munanan ayyuka da ɗabi'u na Allah wa dare abinda da ba za a taba bari a ji labari ba to amma yanzu sai kaga an yada shi a duniya ci ga wani ya yi kwartanci ga wata ta yi cikin shege ga wani ya kashe baban shi ga wani ya sace uwar shi ya je ya sai da ita irin waɗannan ababen kunya wanda in suka faru a wata al'umma to wani ma wanda yake makwabcin wajen sai ya sai da gidan shi ba a ruwa ma ka ce da ga wata yarinya ta yi cikin shege a wani layi mutane za su ma da sai da gidan su ne suna barin unguwa su ko iyayenta ba za a sake ganin su saboda ta yi mummunan abin kunya da za a yi shekara da shekaru ana ba da labari yanzu kuma za ka gane yarinya ce za ta rubuto saƙo ta yaɗa shi a kan Facebook cewa don Allah ya za ta yi ne ita ba tana da ciki ko ba ta da aure a gaya mata yadda za ta yi wato ba ta ganin ma zunubi ne ba ta ganin ma laifi ne kuma sai ka karanta comment ya fi ɗari ba wani dai mata nasiha yadda shari'a ta ce sai dai wani ya zage ta ko ya ce ita ƙaramar iska ce aka yi ta bari ta yi ciki babu wanda zai gaya mata magana da ta fito daga cikin alƙur'ani ko hadisi kaga yaɗuwar ayyuka na banza yaɗuwar ayyukan barna dan yara a gan suna shan taba ko wiwi a kan titi yanzu ba wani abu bane balantana kuma yawo tsirara da yan mata suka mai da shi kamar wani abin yayi wannan za ta wuce ta gaban liman ta gaban mai anguwa wata ma ta gaban iyayenta ko ta gaban surukanta duk ba komai bane duka wannan yana cikin mazahir na yaɗuwar almunkar da gushewar kunya da alkunya da akhlaqiya sannan wani abu mafi girma fiye da wannan shine aka waye gari ma har ana yaƙi da ɗabi'u na gari akwai wanda su suka fito yanzu su ma yaƙi ma suke da in an ga wasu suna so su kawo gyara to za a yaƙe su wanda cewa wato su mutanen banza ne hukumar hizba ta Kano ta isa misali hukumar hizba a Kano ta zo ta yi ƙoƙarin ta gaya za a yi ta rage wasu banana sai da aka gangan ko aka yaƙe ta aka hana ta sakat a kuma hizba yanzu aka ce ta dinga mutane da siya kawai ba ta isa ta hana barna ba hukuma ce ta gwamnati amma ta kasa hana barna saboda haka ko yanda za a samu wani mutum a cikin anguwa ya nace yana son sai an yi kirki sai a tsane shi gaba ɗaya ko a cikin dangi wata na ma sai wani ɗan iska yaro ya laɓe ya maka mishi makami a ƙiya ya ji mai rauni saboda kawai ya takura musu wato har ana yaƙi da mutanen kirki sannan aka wuce nan aka fara kallan barna ana sai da ita ana gayyata mutane su yi barna daga cikin mazahir na gayyata mutane su yi barna shine wannan abin da ya hada sai da maganin karfin maza a cikin mutane kowa yana iya siya ba dole sai wanda yake da aure ba wani ma a inda yake zina yake sai da shi an kunde ga sanan babu dadin ji babu dadin gani sannan aka shigar da barna cikin makarantu da sauran mu'assasat inda ake rayuwa tsareci rashin kunya da sauran abubuwa ire-iren waɗannan sun wayi gari sun zama gamagari a cikin makarantunmu a cikin kasuwanninmu a inda muke rayuwa da sauransu da kuma aka canza ma'anar ƙiyam wato abin da ya kamata a ga mutumin kirki a girmama shi sai ga mutumin banza ne ake girmamawa wani mawaki ko wani mashahurin dan wasan kwaikwayo ko wani mashahurin mara daraja shine babban mutum shine abin darajawa shi shugabanni suke mutuntawa shi ake hulɗa da shi shine in yazo a unguwar nan sai an cika da za a ce zo wani mawaki ne da zo a unguwar nan ta unguwar dosa akwai majalisu to cika za a yi ba maza ba mata an zo a gan shi saboda wannan yasa sai sauran yaran mu matasa suke sha'awar su zama irin shi suna sha'awar su zama mutane irin shi masu yawo da kai haka kaman sabon mahaukaci masu yawo da riga kirji a bude ko wata yarinya wadda ta bar gidansu ta zama ta shakiya kowa ya santa a TikTok to su ake sha'awa saboda su ne ake gani a matsayin mutane waɗanda suke abun koyi saboda mene saboda suna samun duniya kaga an canza ma'anar nagarta in wata yarinya ta haddace alƙur'ani ta ci musabaka to ba wanda zai celebrate ɗinta sai iya ƴan uwanta da malaman su na islamiyya su ne kaɗai suka san daraja aikin da ta yi amma duk gari ba ma za a ji labari wannan sa daga cikin abubuwan da suka haifu sannan suka sake haifan mana da kuma yaɗuwar miyagun ƙwayoyi da makamai da miyagun maganganu a bakunan yaran yanzu sana'ar sai da ƙwaya sana'a ce mai kawo kuɗi sosai ita ma an kasa yaƙi da ita sannan kuma ga makamai a hannun yara makamai a hannun bandit da sauransu sannan kuma ga ainihin wato zantuka marasa daɗi da kullum ake ji yaɗa alfasha yaɗa maganganu marasa daɗi ya zama abu gama gari a cikin mutane wannan suna daga cikin abubuwan da za a iya cewa su ne suka haifu sakamakon waɗancan sababba da suka samu a cikin mutane saboda suka haifar da lalacewar tarbiyya suka haifar da waɗannan sakamakon to a ƙarshe sai mu tambayi kanmu ina mafita menene hulul ta ina za mu fara domin samun mafita gare mu da wannan al'umma ta mu ni a ganina wannan mafitar ta fi ƙarfin mutum ɗaya ta kuma fi ƙarfin wa'azin awa ɗaya dukkanin mu mun yi tarayya akan cewa lalle mun san muna cikin matsala wato al'ummar mu tana fama da matsalolin tarbiyya mabambanta kuma muna ganin cewa alal aƙalla malamai da masu wa'azi da masu hawa mun bari su hudu ba kamar su soke nauyinsu a cikin wannan rigingimin malamai masu wa'azi zamu iya cewa su soke nauyinsu saboda kullum wa'azi suke mana kullum hudu ba suke mana in ka so za ka iya cewa wa'azi ma ya yi yawa wato ana uba wa'azi inda akwai wani concept kamar haka saboda da za a tattara contact hour na wa'azi da ake misali a nan garin Kaduna mu lissafa su da adadin masallatun juma'a da adadin majalisai da ake na tsakanin magariba da isha'i da adadin majalisai da ake matan aure a sama da lahadi a duk sati awa nawa za a samu na wa'azi ba za su kirku ba ko ina ka je malamai ne makaranta masu wa'azi dattawa a makarantun islamiyya a makarantun matan aure a masallatai a unguwanni ana ta wa'azi amma abin aiki sai a hankali saboda haka ina ganin abin da ya kamata shine mu tashi daga duniyar nazariya wato tattaunawar ta isa haka mu shiga duniyar aiki aiki na farko shine kowane uba ya ɗauki mas'uliyar tarbiyyar ƴaƴansa da kyau ya san cewa wannan primary responsibility kuma tarbiyyar da zai musu mutanen kirki ita ce ma'aunin yayi nasara a matsayin shi na mahaifi ko ko bai nasara ba wato ba wai ya tanadar musu a rafahiyar rayuwa jin dadin rayuwa da more rayuwa ba shi bane kare abin ne ma a ya zama sun zama mutanen kirki sun zama mutane masu hankali masu tarbiya ta yadda idan suka bar cikin gidansa suka fito cikin al'umma za su taimaka wa al'umma ne positively ta hanya mai kyau wajen ganin al'umma ta sake samun nagarta za su zama cewa suna da aikin yi a cikin al'umma aiki na samar da nagarta ba za su zama ƙarin bala'i da ƙarin fitina a cikin al'umma ba hakanan kuma gwamnati sai ta tashi haikan ita ma wajen ganin ta yi enforcing dokoki galibin dokokin da ake magana akwai su a rubuce a cikin kundayen doka na ƙasar nan dokokin da suka shafi tabbatar da cewa yara sun samu kyakkyawan rayuwa da tarbiyya da ingantacciyar lafiya sannan gwamnati kuma ta sauƙaƙa hanyoyin samun ilimi ta hanyar wato inganta makarantu da ƙara adadin yawan makarantu da kuma bai wa ilimin addini muhimmancin da ya cancance shi ba daidai bane gwamnati ce ba ruwanta da ilimin addini makarantun islamiyya da cibiyoyin ilimi na musulunci sai dai su san yadda za su yi da kansu ba su da tamwil gwamnati ba ta financial ɗinsu da haka ba su da ƙarfin da za su iya yin aikin da ya kamata sannan kuma wato abubuwan da aka tabbatar cewa suna daga cikin abubuwan da ke haifar da matsala to a daƙile su ko a regulating ɗinsu waɗanda ba daƙile su ya kamata ba ma'ana ba daidai ba ne a ce social media ba ta da regulation yadda kowa zai iya ganin duk abin da ya ga dama ƙasashen da suka san muhimmancin al'umma su ba sa yin haka Saudi Arabia China Iran da ire-iren su duka waɗannan suna da firewall da suke saka ma social media ba komai zaka kunna a wayarka kawai ka gani ba sai abin da ake ganin ya cancanta ka gan shi sai abin da ake ganin shirkarinka da hankalinka kana da zaka ka auna daidai da kuskurarsa amma muku komai abu da yake sannan ya zama da cewa gwamnati ta ba da muhimmanci wajen ganin cewa ta samar da hanyoyin rage raɗaɗin talauci a cikin al'umma domin kamar yadda muka ambata talauci ɗin nan yana daga cikin muhimman sabubba da suke haifar da lalacewar al'umma da kuma suke sa iyaye su ba kansu uzurin cewa to su yaya za su yi su rasa yadda za su yi ƴaƴan sun fi ƙarfinsu ne saboda ba su da abin da za su ba su wajibi ne gwamnati ya zama cewa ta samar da dokoki ta aiwatar da su wanda za su kawo sassaucin rayuwa ta yadda mutum ba zai gagara iya ci da ƴaƴansa alhalin yana da aiki ko sana'a amma bai iya ci da ƴaƴansa saboda abin da yake ba shi ba zai ishe shi ba zai kai shi ko ina ba mutum bai da ikon bai da yadda zai yi ka ƴaƴan shi makaranta mai nagarta ko kuma ya samu musu da kiwon lafiya ko muhalli mai kyau duk bai iya wannan saboda wahala da kuncin rayuwa da ake fama da shi a jumlace abin da nake cewa dole ne mu tashi daga duniyar surutu da duniyar tattaunawa mu shiga cikin duniyar aiki kamar da Allah yake cewa walau annahum fa'alu ma yu'aduna lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idhan la'ataynahum min ladunna ajran 'azima Allah madaukin sarki da yake magana a cikin sutun nisa'i da yake magana akan cewa da mu walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ukhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum Allah yace da mun ce musu fito daga gidajen ku ko kashe kanku da ƴan kadan ne za su sai Allah yace walau annahum fa'alu ma yu'azuna da yadda mutane suke ganin nauyin abin da ake fada musu da za su aikata abin da masu wa'adi suke fada musu Allah ya ce lakana khairan lahum wallahi ya zama musu alkhairi wa ashadda tabita kuma da ya samu musu da wato lafiyayyen karfi mai tsanani sannan Allah ya ce wa idhan la'ataynahum min ladunna ajran 'azima kuma da mun ba su lada mai yawa wala hadaynahum siratan mustaqima kuma da mun shiratar da su tafarki madaidaici saboda babu abin da zamu mu samu tsira face mu bi Allah mu bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu bi abin da malaman mu suke gaya mana mu dauki wannan aiki na tarbiyyar ƴaƴa gadan gadan kowa a cikin mu ya dauka shi ma stakeholder ne. Idan al'umma ta gyaru, dukkan mu ne za mu ji dadin rayuwa a cikin ta. Idan ta lalace, koda kai ake bance kana da wata maslaha taka, to wannan lalacewa bai ta kawo gare ka, ba za ka tsira daga lalacewa ba. Saboda idan lokaci ya kure, zan saurara nan insha Allah. Abinda na faɗa ya zama daidai, ina fata Allah ya bani ladan sa, ni da ku da muka zauna muka saurara. Allah kuma ya gafarta mana kurakuraina da ni da ku. Allah ya ƙara mana ilimi ya kuma kawo mana mafita a cikin rayuwarmu. Ina godiya ta musamman ga malamina Professor Ahmad Jafar Abdul Malik, wanda shine ya gayyato ni don gabatar da wannan tattaunawa, wanda shine imamin wannan masallaci. Allah ya saka mishi alkhairi, da kuma sauran duk ƴan uwa waɗanda suka taimaka wajen ganin wannan wa'azi ya tabbata. Allah ya saka wa kowa alkhairi. Godiya ga dukkanin mahalarta da suka samu damar halarta. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.